Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan hantsin ranar Laraba 19 ga watan Yuni shekarar 2019 kan mitoci da suka hada da 17.25 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana jin mu ne ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad da Lal Duniya. Sai kuma Alpha Radio na birnin kuma sun gana. Yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a same mu ne a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da hantsi. Baba Yakubu Makiri ne tare da Sarfil Hashim Gumel. Muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wannan shirin namu na hantsi. To kuma bayan kun gama jin labarai za ku ji ci gaban hiranmu da Hassan Jibiya akan kaddamar da yakin neman zaben shugaban Amurka a jiya dare domin neman ƙarin wa'adi na mulki a zabe mai zuwa na shekarar 2020. Bayan haka za mu kawo muku maimacin shirin ciki da gaskiya. Akwai kuma sharhin jaridun kasar Kamaru sai kuma sakonni da ka aiko mana, amma duk sai an gama jin labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya masu karatu Sarfil Hashim Gumel. Manyan jami'an sojin Amurka da diplomasiyyar Amurka sun yi gargadin cewa ba su da niyyar sassauta matsin lamba da suke ma Iran a daidai lokacin da kasar Iran ke daɗa ɗaukar matakai ta hanyoyi masu haɗari. Amma duk da zaman ɗarɗar da ake ƙari a gabas ta tsakiya, jami'an gwamnatin Amurka sun yi kashedin cewa su fa ba neman janyo yaƙi suke ba, ko da yake wannan kuma ya danganta da abin da Iran ta yi nan gaba. Yayin da yake ziyarar sojojin Amurka a wata cibiyarsu da ke birnin Tampa na jihar Florida, sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya faɗa manema labarai cewa muna musayar sakonni kuma a wannan lokacin muna sanar da Iran cewa muna can ne fa domin magance duk wata barazana. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa manema labarai cewa mai yiwuwa ya gabatar da sunan shugaban rundunar sojin Amurka Mark Esper a matsayin wanda yake so ya zama sakataren tsaron Amurka. Trump ya ambaci Esper da kyakkyawan lafazi ɗan sa'o'i bayan da ya ba da sanarwar janyewar da Patrick Shanahan ya yi daga jerin sunayen waɗanda za a zaɓa daga cikinsu. Yana mai cewa muƙaddashin sakataren tsaron yana son ya ba wa iyalansa lokacinsa ne. Jiya Talata, lokacin da Trump yake magana da manema labarai kafin ya hau jirginsa, ya yaba wa Shanahan da cewa mutum ne na ƙwarai. Tsohon shugaban kasar Masar Mohamed Morsi, wanda shine shugaba na farko a kasar ta zabe a demokradiyyance, wanda ke zama shugaban demokradiyya na farko da aka taba zaba a kasar kafin daga bisani aka sauke shi daga kan mulki, an binne shi jiya Talata kwana guda bayan da ya fadi ya mutu a cikin kotu. Da daga cikin lauyoyin da ke kare Morsi a kotu, ya ce iyalansa sun halarci jana'izarsa a masallacin da ke cikin gidan yarin Tora a birnin Alkahira. Daga baya kuma aka binne shi a gundumar gabashin babban birnin da ake kira birnin Nars. Ɗa ga marigayin Ahmed ya ce hukumomin tsaro sun ƙi amincewa a binne shi a makabartar da ake binne iyalansa a garinsa da ke lardin Shiqiya, kuma maimakon hakan aka binne shi a makabartar da aka ware ta musamman ga malaman addini. To, labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban kasar Amurka Donald Trump ya kaddamar da yakin neman zabansa a karo na biyu a wani gangami a birnin Orlando na jihar Florida, daya daga cikin muhimman jihohin da suka taimaka masa yin nasara a zaben shekara ta 2016. Mahalarta gangamin sun yi masa maraba ta hanyar faɗin USA, abinda ya tuna masa da yadda ya fara yakin neman zaben shekaru hudu da suka gabata. Shugaban kasar ya ce ta kasance ma fiye da wani gurbat, wato gawurtaccen yakin neman zabe ta kasance wani tsarin siyasa mai kyau saboda ku, a cewar Trump lokacin da yake faɗin sakonsa iri ɗaya da na farko lokacin da ya fara tsayawa takarar shugaban kasa. Ya ci gaba da cewa wannan wani sauyi ne na mutane suka fara, waɗanda suka yi imanin cewa dole ne sai ƙasa ta fara kula da 'yan ƙasarta da farko. Yayin da yake tallata batutuwa irin su tattalin arziki da tsaron iyakar ƙasa, shugaban ƙasar ya kuma so ko abokin takararsa a matsayin mai ra'ayin 'yan gurguzu da ra'ayin gabadai-gabadai, wanda suke ƙoƙarin ganin sun ɓata shi da iyalansa. Haka kuma suna yi masa kallon ƙasƙanci shi da magoya bayansa. Shugabar Hong Kong mai goyon bayan China Carrie Lam ta bayar da hakuri jiya Talata game da rikicin siyasa da tashin hankalin da ya faru sakamakon wani kudirin doka da zai ba damar a dauki mai laifi zuwa kasar China domin a yi masa shari'a. amma bata amsa kiran masu zanga-zanga ba na neman ta sauka daga makamin ta kan yadda ta tafiyar da lamarin kudirin dokar da ya janyo cece-kuce. Lam ta faɗa wa manema labarai cewa an dakatar da aiki kan kudirin har sai lokacinsa ya ƙare a watan Yulin shekara mai zuwa, amma ta kuma sha alwashin tsayawa da kammala sauran wa'adinta akan mulki. Na ji ku karara kuma nayi wada na sanin abin da ya faru, a cewar Lam, ta kuma ƙara da cewa ita da kanta ta ɗauki alhakin abin da ya faru akan kudirin. Daga ƙarshe jiya Talata, Amurka ta fito ta bayyana cewa tana neman yarjejina da ƙungiyar Taliban wadda za ta bada tabbaci akan ayyukan ta'addanci da kwashe sojojin Amurka daga Afghanistan da kuma tattaunawa kan Afghanistan domin neman kawo ƙarshen yaƙi da dakatar da yaƙin mandin dindin. Waɗannan su ne ginshiƙan abubuwan da Taliban ta amince da su, saƙon da shugaban da ke jagoranta tattaunawar na Amurka Zalmi Khalilzad ya kafe a shafin Twitter. Yan sa'o'i bayan da ƙungiyar ta sanar da cewa Amurka ta amince yayin zaman tattaunawa da janye sojojinta kuma ba za ta ƙara shiga lamuran ƙasar Afghanistan ba nan gaba. A cewar Khalilzad, yayin da muke shirin zaman tattaunawa ta gaba da Taliban, yana da muhimmanci mu tuna da cewa mun nemi yarjejeniyar zaman lafiya ba yarjejeniyar janyewa ba.
Labaran duniya kina ka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tawadalla, shugaban Amurka Donald Trump da ya kaddamar da yaƙin neman zaɓensa da yammacin jiya Talata domin samun ƙarin wa'adi na biyu a matsayin shugaban Amurka a zaɓen shekarar 2020, inda dubban magoya bayansa suka halarci taron kaddamarwa a Orlando a jihar Florida. To sai dai kaddamar da yaƙin neman zaɓen nashi na zuwa ne a lokacin da ake ƙara samun 'yan majalisa na ɓangaren Democrats masu ra'ayin fara buɗe sauraren wato tsige shugaban ƙasar kenan bayan bincike da Robert Mueller ya gabatar. Hassan Jibiya ya mana sharhi akan wannan batu, yana cewa
wato Abiya Kubu, shugaban Trump ya taɓo wannan batu a wannan kaddamar da campaign da ya yi. Ya sake nuna cewa wato irin magudan kuɗin da shi alkali Robert Mueller ya kashe, ko mai bincike Robert Mueller ya kashe wajen binciken shi da irin sufina da aka fitar da ita da irin tsawon lokacin da aka fidda ana ta binciken shi, amma ba su ga cewa wato akwai wani zagon ƙasa ba ko wani haɗa kai tsakanin shi da Russia. Ya fito da wannan kwallo-kwallo ya ce magana gaskiya shi ne ba a samu shi da wani dangantaka ba da shi da Russia, ko suka haɗa kai suka zo aka ci zaben 2016 ba. Kuma ya danganta ga su abinda 'yan majalisar wakilai suke son su yi. Ka gani lokaci yana ƙurewa yanzu. Kuma shi abin nan na tsige shugaban ƙasa ba ƙaramin aiki ba ne, ko da ma sun haɗu sun tsige shi sai an tafi kuma shari'a a majalisar dattawa, wanda kuma an san cewa Republican su suke garin jaye a wannan majalisa, ba lalle bane ba wato wannan tsigewa ma ta yi tasiri. Kuma bincike tarihi ya nuna cewa duk wanda ma aka kai ga matsayin wannan tsigewar tashi ko shari'a ko wani abu, wato sanayyar shi ko san da mutane suke mashi yakan ƙaru, kamar yadda ya faru a lokacin Bill Clinton, lokacin da su ma 'yan majalisar wakilai na wancan lokaci da aka same shi da wannan case da shi da Monica Lewinsky. Sai kasance kuma farin jinin shi ya ƙaru duk da bayan gashi 'yan majalisar wakilai sun tsige shi a Senate ne, Allah ya taimake shi ya yi nasara. Sai gashi wato farin jinin shi ya ƙaru kuma ya zo ya sake cin zaben. To shi yasa wasu daga cikin 'yan Democrats suke cewa kada mu ƙara maimaita wannan tarihi, mu bar shi lokacin zaɓe ya zo, a bar 'yan Amurka wato Amurka su je su nuna fushin su wato a fagen zaɓe kenan.
To sai dai kuma bari maka wannan tambaya ta ƙarshe, shine wato ƙuri'ar ra'ayi da aka gudanar wanda aka nuna Joe Biden na ɓangaren Democrat shi ne wato ke kan gaba da ainihin shugaba Donald Trump. To wannan lokaci shugaba Donald Trump ya ce cike wannan ƙuri'ar da aka yi yake cewa wannan ta jabuce.
to kuma ba a saba gani shi Trump ya saba yin na'am da irin waɗannan ƙuri'un saboda so tari akan ce yana gaba. To amma sai ga wannan ya kiya don saboda an ce ba shi ne a gaba ba. Me za ka iya faɗa kan wannan?
Ai, ka san kamar yadda muka san cewa yawancin maganganun shi shugaba Trump duk abin da ya fito wato da labarai ko na ƙuri'a ba a jin jama'a da ya nuna cewa ana son shi zai goyi bayan wannan abu, amma idan ya nuna baya goyon bayan shi kuma zai caccaki wannan kafar yaɗa labarai zai ce kuma ta ƙarya ce. To amma kuma ko ba ma magana abin da shi shugaba Trump ya faɗa ba, wato idan wani abu ya ishe mu darasi duka gaba ɗaya masu bibiyar abin da yake faruwa, to ka san wannan bahasin na poll na ƙuri'a da yake nuna wa yake gaba ko wa yake ƙasa ko a wancan lokacin na 2016 ya nuna cewa Hillary take gaba duk wani wato kafan yaɗa labarai ya ce ita za ta ci zaɓen nan. Saboda haka yanzu ma yana iya dawowa ya ce masa ai wancan lokacin ma abinda ma yake cewa kenan, cewa wancan lokacin ma sun ce ni ke kasa ni ne ba zan ci ba kuma na zo na ci. Saboda haka zai ci gaba da cika irin wa'annan ƙuri'u da za su fito ko bahasin jama'a da zai fito ya nuna cewa ko shi ke kasa har sai wato an kai ga lokacin da ake cewa ba a san macito ba sai miya ta kare, wato lokacin da za a kara tsakanin wanda ya yi nasarar cin zaben fidda gwani na ɗan Democrat da shi kuma shugaba Trump.
Mun gode kwarai da gaske Hassan.
To madalla Hassan Jibiya kenan mai sharhi akan harkokin yau da kullum a nan Amurka. Kafin mu ci gaba sai mu shakata da wannan waƙar da ke zuwa. Madalla waɗannan shirye-shiryen dai na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ƙarfe 3 ne da minti kusan 13 na dare a nan Washington da kuma shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. A makon da ya gabata ne shirin ciki da gaskiya fara duba batun koran ma'aikata 50 na kamfanin buga kuɗi na Najeriya da ke ƙarƙashin babban bankin Najeriya CBN. Inda mai magana da yawun ma'aikatan ya yi wa wannan fili bayanin yadda aka kori ma'aikatan daga shekarar 2012. Sakamakon satar naira miliyan 1.5 da wani daga cikinsu ya yi. Laifin ya shafi kowa maimakon ya tsaya ga asalin wanda ya aikata shi. A sakamakon hakan, neman aiki ya yi wa ma'aikatan da aka koran wahala. Domin fentin da aka shafa musu na kura daga aiki musamman ma akan laifin sata. Duk da yake dai babban manajan kamfanin buga kuɗi na yanzu, Umar Abbas Masanawa, ya ba mu tabbacin cewa kamfanin zai yi mana duk bayanin da muka bukata, duk da cewa ba su ke shugabancin kamfanin ba a lokacin da lamarin ya faru. To da yadda Allah za mu yi kokarin tattauna da shi kan wannan batu. A yau, filin ciki da gaskiya zanta da lauya mai zaman kansa a Abuja, Barista Yusuf Sallau Mutumbi. Kan ka'idar da doka ta tana da a Najeriya wajen ɗauka da kuma sallaman ma'aikata daga bakin aiki. Kasance da mu cikin shirin. Suna Nasir Fil Hashim.
Dukkanin gaskiya kuma yadda suka yi bayani cewa an samu ta'asa a wannan guri na satan kuɗi wanda ya kai ga naira miliyan 1,500,000 shekara ta 2012, kuma a cikin sati ɗaya da yin wannan abun ya faru ranar 14, kuma a cikin sati ɗaya aka ba su wato takardar sallaman daga aiki. To gaskiya idan ka duba dokokin da suke bayani akan aikin ma'aikata a Najeriya, musamman ita doka ta wato Labor Act, wacce doka ce ta ma'aikata, aka yi ta don saboda da'an ma'aikata da kuma yadda ma'aikaci ya kamata ya gudanar da al'amuransa da abubuwan da ya fuskanci aiki a ƙasa. In ka duba wannan dokan ta yi bayani ta bambance tsakanin hora da kuma sallama a aiki. To abinda na fahimta dai a bayanin da suka yi sun yi bayani cewa ne kamar an sallame su a aiki, bi ma'ana an yi amfani da kalman termination of job shine kamar sallama a aiki. Saboda akwai bambanci tsakanin termination da kuma dismissal a yaren dokan aiki a nan Najeriya. So gwargwadon wannan fahimta da nayi na cewa an sallame su ne a aiki kuma kasancewar an ba su sati daya, to dama kamar yadda muka sani idan aka ce an dauke ka aiki, to da wanda ya dauke ka aiki in sawun hukuma ce, sawun gwamnati ko wani mutum da kai da aka dauka aikin, ko wani daga cikin ku yana da hurumin ya ajiye aikin, shi wanda ya dauke ka zai iya sallaman ka a kowane lokaci ga dama. Haka nan kai ma za ka yi aikin a duk lokacin da ka ga dama. Sa'annan kuma hakan zai faru ne in an duba wato ƙa'idoji da kuma terms da conditions a ga wannan aiki. Bi ma'ana sharuɗi da aka shiga lokacin da aka fara wannan aikin, sharuɗin da kuka yi yarjejeniya a kai lokacin da aka fara wannan aikin. To sannan kuma abu na biyu shi ne za a iya samun termination na aiki idan ya kasance an baka aiki na wani lokaci har lokacin ya zo ya fita. To kaga lokacin aikin ya riga ya wuce kenan. Ko kuma ɗaya daga cikin wanda ya baka aikin ko kuma wanda aka ba aiki ya mutu, to nan ma kaga an samu termination na aiki kenan.
Barista ku da ke baka gama magana ba, amma waɗannan ƙorafin da suka kawo shi ne an yi sata a lokacin da suke zagayensu na aiki, wato shift kenan, wanda kuma sun tabbatar wasu ne daga cikinsu watakila ko wani mutum ɗaya ne ma ya satar, amma duk sai aka tattara su gaba ɗaya aka sallame su daga aiki din.
To gaskiya in dai haka bayanin yake yadda suka yi, to in dai haka ne bayanin yake, tabbas an yi kuskure kuma wannan sallama da aka yi bai kan doka. Saboda ka'ida ta sallaman ma'aikaci shine idan aka tabbatar akwai wani barna da aka yi a guri, akwai bukatan a zauna a yi bincike, akwai bukatan a nada kwamiti na musamman ko ko tribunal ko wani panel na musamman wanda za ta binciko ta gano wane ne ya yi wannan badagalan kafin nan doka ta hau kan shi. Idan aka tabbatar da mutum ɗaya ne ya aikata wannan aikin ko wasu mutane ne, ko da ko ya tsinci kansa ne shi wanda ya aikata wannan laifin a cikin wasu sauran ma'aikata, to laifinsa ba zai shafi sauran ma'aikatan nan ba wanda ba su yi wannan aikin ba. To kaga a nan kenan bisa wannan bayani da suka yi cewa mutum ɗaya ne ya saci wannan kuɗi, yayi wa wani wannan kuɗi, kenan kaga wannan mutum shi ne wannan hukunci ya kamata ya hauka na sallama daga aiki. Domin abin da ya kamata a masa in dai har an tabbatar shi din ne ya ɗauka, shi ne a sallame shi a aiki gaba ɗaya. Bi ma'ana a kore shi a aiki, ba masallama ba, kora za a maza, shi ne abin da ake kira dismissal. To amma bayan an kori wancan sannan kuma su ma aka zo aka sallame su a aiki, to kaga lallai ba a musu adalci ba nan. Akwai buƙatar lallai sai an bincika an gano cewa shin lallai suna da hannu a ciki. To kuma yadda suka yi bayani cewa sati ɗaya, to lallai wannan ya nuna cewa ba a yi wannan bincike din ba. In kuma an yi binciken ma dai ba a ba su dama don su kare kansu ba. Saboda dokar ƙasa in ka duba sashe na 36 na dokar Najeriya, in ban manta ba sakin layi na 3, ya yi bayani na cewa akwai abin da ake kira fair hearing, wato duk mutumin da ake tunanin ya aikata wani laifi, to kafin azantar mai da hukunci dole ne sai an kira shi an ji menene ƙorafinsa, shin ya yadda ya aikata wannan aikin, kuma sai an tabbatar da cewa ya aikata aikin nan, ya aikata wannan laifin, kafin nan a zartar masa da wannan hukunci sawa'un na sallama ne a aiki ko wani abu mai kama da haka.
Barista Yusuf Sallo, ba mamaki shi wannan kamfani na buga kudi yana da wasu ka'idoji ko dokokinsa daban, ta yadda idan aka samu wani laifi, to laifin yana iya zama ya shafi kowa da kowa da yake wajen.
To gaskiya ban zaman za a iya samun wannan doka wanda za ta ce idan mutum ya laifi a guri, idan akwai wani a wannan gurin ko akwai wani wanda ke aiki tare da shi, a ce laifin zai shafe shi. Ban tsamma akwai wannan dokan, saboda wannan doka ce ta sabawa hankalin dan adam. Duk dokan da ta sabawa hankalin dan adam, kuma ban tsamman ana iya samun irin wannan dokan musamman a Najeriya da muke a yau, kuma musamman wato lura da wannan kamfani, saboda kamfani ne wanda yake dauke da hannun jari na kasan waje da kuma Najeriya gaba daya, musamman a wannan lokacin, duk da cewa yanzu ba haka bane labarin yake. To kuma akwai ka'idoji na dokan wato aiki a Najeriya, abin da kira civil service rules, da kuma shi wannan doka da ne bayani akan sa na Labor Act. Idan ka duba dokokin duka suna wato lura ne da kuma suna gudanar da wato tsari dangane ga yadda ma'aikaci ya kamata ya tafi da aikinsa, kuma abubuwan da ya kamata a ce haƙƙinsa ne an bashi, da kuma abubuwan da ya kamata a ce haƙƙi ne na gwamnati ko na wanda ya dauke shi aiki ya yi. So dukan ka duba wannan dokokin, babu inda aka yi bayanin cewa mutumin da ya zo ya yi laifi a ce laifinsa zai shafi na wani, wannan ba zai taɓa yiwuwa ba.
Warista, irin wannan yanayi su waɗannan waɗanda suka yi korafin an kore su aiki ba bisa ka'ida ba, su rubuta takardu zuwa ga su shugabannin wannan kamfani ko kuma in ce ma da shi tsohon babban gwamnan banki lokacin shi mai martaba sarkin Kano Sunusi Lamido Sunusi ke kan wannan mukami, zuwa yanzu kaga abun ya faru shekara ta 2012, za a ce abun yanzu ya kai wajen shekara 7 kenan. Yanzu waɗannan mutane wani mataki ya kamata su ɗauka saboda an samu dubban lokaci da faruwar wannan lamarin?
To a ka'ida, idan aka ma mutum irin wannan laifi yana ga an shiga haƙƙinsa, abin da dama ya kamata su yi shi ne su bibiyi wannan ita wannan hukuma don ta ba su haƙƙinsu. Duk wata hanya da ya kamata su bi, ya kamata a ce a lokacin sun bi don su tabbatar da cewa an ba su haƙƙinsu, an yi bincike an tabbatar da cewa ba su da laifi don a mayar da su kan aikinsu. To idan hakan kuma bai faru ba, abu da ya kamata su yi na gaba shi ne su kai ƙara gaban kotu, kuma kotun ba kowane kotu za su je gabanta ba, saboda akwai kotu ta musamman wacce take sauraron ƙararraki na ma'aikata a Najeriya, wacce ita huruminta da aka bata hurumi ne kaɗai wanda ya fuskanci wato batu na ma'aikata da kuma yadda alaƙar ma'aikaci yake da haƙƙin da ke kan ma'aikaci da kuma shi haƙƙinsa da ke kan wanda ya dauke shi aiki, misali gwamnati kenan. Wannan kotu ita ce wato industrial court kenan, ya kamata su kai wannan ƙara. To sai dai ban tsammin idan muka duba shekarun da wato wannan batu ya yi tun 2012 November, watan 11 na watan November na 2012 a zuwa yanzu, gaskiya ban tsammin in dai har ba su je kotu ba a baya kuma ba a kai su kotu ba, to gaskiya abun nan wato neman haƙƙinsu a yanzu yana da matuƙar wahala, saboda abin da sana faɗi haka akwai abin da ake kira statute bar a law. Wato statute bar shi ake nufi da duk wani abu da ya taso na neman haƙƙi yana da iya lokacinsa, da in wannan lokacin ya wuce, to ko da ku kai ne mai haƙƙi kuma kana da wato kana da gaskiya, ba za ka iya samun wato nasara a gaban kotu ba in har ka ɗauki wannan abun ka kai gaban kotu bayan wannan lokaci da aka sakawa wannan abun ya wuce.
To masu raro, kun dai ji abin da lauya mai zaman kansa barista Yusuf Sallau mutum biyu ya faɗa mana, amma da yardar Allah wannan fili zai ci gaba da bin diddigin wannan batu. Sai a kasance da mu cikin shirinmu na makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Hassan Mai na kaina da Nasiru Adamu Alhikaya waɗanda suka taimaka wannan shiri ya zo gare ku, ni Sarfi Hashin Gumil ke cewa mu kasance lafiya.
Tuba da Allah a gaishe ka.
Yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku sharhin jaridun ƙasar Kamaru.
Za mu fara sharhin jaridun namu ne na wannan mako da jaridar Cameroon Tribune, anda labarinta a farkon shafinta yake nuna cewar manzo na musamman daga kasar Ghana wanda shugaban kasar Ado Nana Akufo ya turawa takwararsa Musa Biya ya isa fadar. Musa Albert Kan Dapo shi ne ministan harkokin tsaron kasar, kuma ya samu dalilin marhaba daga shugaban a fadar sa da ke Benin Yaounde, anda suka tattauna matsalolin kasashensu guda biyu musamman kan abinda shugaban kasar na Ghana ya turo shi. Sai kuma jarida da Metayo anda ita kuma ta tabbatar mana cewar ayyukan da shugaban kasar Jamhuriyar Kamaru Musa Biya ya yi alkawari ga talakawan kasar kashi 78 cikin 100 na zirai ministoci suna nema su danne wannan ayyukan domin kan shugaban ya cimma burinsa na cikawa al'umma irin abinda ya yi musu alkawari a yayin da yake yakin neman zaben shugaban kasar na baya-bayan nan. Sai kuma jaridan Le Economy anda ita kuma cewa ta yi tun jiya ne 18 ga watan Yuli kwantiragin babban dan kasuwar na kasar Faransa Bolloré ya kawo kashe a kasar Jamhuriyar Kamaru musamman ma wajen gudanar da harkokinsa da yake yi a babban tashan jirgin ruwan kasar anda yanzu haka aka zuba idanu aga cewar ko gwamnatin Mr. Biya za ta ci gaba da aiki da shi bayan ya kwashe shekaru 25 yana gudanar da hada-hadarsa a wannan tashar sai kuma jaridan Du Sahel ta arewacin kasar Jamhuriyar Kamaru anda ita kuma ta ambato mana cewar wani limamin cocin Katolika yanzu da ya rasa kujerarsa a yayin da aka kama shi da rudar ciki da kudin cocin a birnin Yaounde sai kuma jaridan Lesuwar ta ce mazauna a gidan yarin birnin Yaounde sun yi fito-na-fito da dogaran da suke tsare da su a gidan yarin ko da yake mai duka ya bawa dogarawan nasara yayin da suka dakile yunkurin mazauna a gidan yarin jaridan The Post kuma ta gulmuta mana cewar motar jama'an tsaron kasar Jamhuriyar Kamaru masu sentry a bangaren yan aware ta taka wata nakiya wanda aka binne su a gefen hanya sojoji hudu ne dai suka kwanta dama kide kuma sun jikkata jaridan News Watch kuma ta rawaito mana cewar a babban shafinta kasar Kamaru ta tura manyan motocin yaki dauke da manyan makamai guda 55 a jihohi biyu da ake amfani da harshen Ingilishin sarauniyar Ingila domin dakile masu dauke da bindigogi a wannan sashin zamu kammala shirin jaridar namu ne na wannan mako da jaridar Sun anda tace Prime Minister kasar Jamhuriyar Kamaru Diang Gote ya karbi bakuncin manyan sarakunan bangaren yan aware na jihohi guda biyu anda suka yi bayani a gaban sa cewar sun nesanta kansu da gobara da tashi a matatan man kasar Jamhuriyar Kamaru Sonara wanda take kafe a bangara Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
to madalla a gaida Muhammad Awal Garba daga kasar Kamaru yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo kadan a cikin sakonni da kuka aika mana ta waya
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka mai magana Comrade Bashir Dauda Sabo unguwa Katsina Super National Secretary General na kungiyar muryar talaka ta kasa to gaskiya ni ma na yadda da shirin da masanin tarihi Fatou Mustapha ya cewa magana wai kirkiro masarautu shine zai kawo ci gaba a wannan ƙaranan hukumi ba gaskiya bane ba mu mun san din cewa ana son a samu da ci gaba a ƙaranan hukumi to a ba su gashin kansu a dinga saka masa kuɗi kuma a daina cin hanci da rashawa. Assalamu alaikum sashi Hausa mai Amurka mai magana sanin dan takara da dogon daji tambar lokal zan so ku tsaya da Allah sashi Hausa mai Amurka ina son ku sanin sako na godiya game da magana da tsohon gwamnan jihar Sokoto a Tahir Bafara game da rikicin sarkin Kano da gwamnan Kano inda ya magana a dukkanin dattijan Arewa da shugabannin Arewa da sun hutsali a wannan sun kuɓar ɗariya to Allah ya kabbar maganar da ya yi da kai hukumin shugaba Buhari da nuna tafsir sun Allah ya so abin ya kai ƙarshe
assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka mai magana Alhaji Musa Amurka Siya daga Najeriya mazauni Oyari alhamdulillah ina son shawara da zan ba shugaban ƙasa idan Allah ya kaddara ya ji ko na kusa gare ya ji don Allah ya ringa a ɗauki ministocin Najeriya kanan Ahmadu Ali Bantamora Kwastam shugaban Kwastam na Najeriya ya cancanta a shi wannan mukami gare shi a ba da ministan tsaro domin ya yaƙi cin zanci da rashawa domin akwai cin zanci da rashawa a sashen tsaro
ta yanzu kuma ga Sarfili ya dawo da labarai a takaice
a takaicen manyan jami'an sojin Amurka da na diplomasiya Amurka sun yi gargadin cewa ba su da niyyar sassauta matsin lambar da suke ma Iran a daidai lokacin da kasar Iran ke da daukar matakai ta hanyoyi masu hadari amma duk da zaman daddar da ake a gabas tsakiya jami'an gwamnatin Amurka sun yi kashirin cewa su fa ba neman janyo yaki suke ba ko da yake wannan kuma ya danganta ga abin da Iran ta yi nan gaba Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa manema labarai cewa mai yiwuwa ya gabatar da sunan shugaban rundunar sojin Amurka Mike Esper a matsayin wanda yake so ya zama sakataren tsaron Amurka.
To duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan hantsin sai can da la'asari ya zaji wasu abokan aikinmu dauke da sabbin rahotanni da sauran shirye-shiryenmu. Yanzu a madadin kowa da kowa din sashen Hausa da muryar Amurka musamman Sarfila Hashim Gumal da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri sai wanda ya shirya ya bada umurni Solomon Abu. da kuma injiniyan mu na wannan hantsin Darrell Smith. Baba ya kuma kirini daga nan Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya. Assalamu alaikum.